أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ما شاء الله،
الله اكبر. قراني مي دادي alaran ma Allah ya saka da alkhairi. Abu na gaba, akwai manyan baki da suka samu halartar wannan gagarumin rubutun tafsiri da zamu gabatar. Akwai Dr. Awwal Muhammad Awwal wanda ya zo a makwafin shugaban asibiti wato CMD. Akwai Alhaji Abdulkadir Ali Shira karofin Katagu. Sayyid Awalko. Akwai Malam Abdulhamid Baffa Shaluma, Head of Internal Audit namu. Akwai Malam Muhammad Shehu Kardam wanda ya samu halartar wannan gagarumin rubutun tafsiri. Sayyid Awalko. Akwai Malam Abbatiyawo Sarkin Dawaki. Sannunku da zuwa. Akwai Ustaz Muhammad Dalladi mai kayan miya. Akwai Malam Alhaji Adamu Abdullahi. Sannunku da zuwa. Sannan akwai mai gayya uban tafiya wanda ya wakilci Amir namu, Malam Mustafa. Malam ya Amir sanda zuwa. Abu na gaba, ba tare da bata lokaci ba, za mu gayyaci ɗaya daga cikin bakinmu ko guda biyu su ɗan tofa albarkacin bakinsu kan wannan gagarumin aikin Allah da aka kwana 25 ana gabatarwa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko, ina ma Allah godiya, Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bamu rayuwa da kuma lafiya da lokaci har muka zo wannan dare da ake rufe tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan shekara ɗaya. Wannan ba ƙaramin rahama bace daga Allah, saboda akwai mutane da yawa da bara an yi wannan tare da su, amma kuma bana ba sa nan. Saboda haka dukkan godiya a sifat sun tabbata ga Allah a bisa wannan ni'ima, wanda suna nan da yawa ba su da iyaka. Abu na biyu, muna miƙa godiya da shi Malam Dr. Bello da ya ba da lokacinsa sosai tun daga farkon wannan wata na Ramadan zuwa yanzu. Ana ta nazari, ana karatu da nazari, domin a gaya mutane abinda Allah yake so game da su, a gaya musu abinda Allah yake nufi da su a cikin addini. So wannan ba karamin kokari bane, muna malam godiya, muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya masa wannan aiki a cikin mizanin sa na ayyuka masu kyau. Kuma muna fata da roƙon Allah, Allah ya ƙara masa ilimi mai albarka, sannan ya ƙara masa ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da yake yi. Ita kuma ita wannan ƙungiya ta iman wanda ta shirya wannan tafsiri na bana da kuma sauran tafsiran da aka yi a baya da kuma sauran program da ake yi ma kusan kowane sati a cikin shekara, Allah Ubangiji ya saka musu alkhairi, Allah kuma ya ba su kwarin gwiwa wajen ci gaba da hidima ga addinin musulunci. Sannan mu da muka zo muka saurari wannan karatu da malam ya yi, muna roƙon Allah ya ba mu daman aiki da abin da muka ji, abin da muka fahimta. A yi wannan karatu na yau, malam ya karanta da mu abin da ya shafi rahama ta Ubangiji wajen gafarta zunubai. Har da ƙarshe ya kawo mana hadisin cewa Allah zai ce bawana ya yi laifi kuma ya ce na yafe mishi. Aka yafe a karon farko, aka yafe a karo na biyu, aka yafe a karo na uku. A karo na hudu kuma aka ce bawa ya je ya yi duk abin da ya ga dama Allah ya yafe masa. To wannan rahama da Ubangiji ya mana, kada mu ɗauke shi da wasa. Mu kuma sai mu biyo bayansa da godiya ga Allah. Godiya ga Allah a wannan gefen shi ne mu yi ƙoƙari kuma mu a iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa ba mu saɓa ma Allah ba. Kada wani ya ce to ai tunda an ce ni duk abin da muka dama kawai shikenan sai a ci gaba da aikata zunubi. A'a, mu zamanto bayi masu godiya. Yawwa, sannan malam ya karantar da mu ni'ima na saukar da littafin Allah a Taura ga Banu Isra'ila, wanda daga nan aka jona shi da mu saukar da Alƙur'ani. To wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce. Ya zamanto wani Alƙur'ani da yake hannunmu, kada ya zamanto littafi ne da muke ajiyewa. Kullum mu dinga ɗaukansa muna karantawa, muna kuma fahimtar abin da yake cikinsa. Bayan mun fahimta, sannan mu kwatanta aiki da shi. Kamar da malam ya nuna mana cewa rayuwar manzon Allah ga baki ɗayansa Alƙur'ani ne, kamar manzon Allah kamar Alƙur'ani ne da yake tafiya. To mu mabiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ba mu yi kamansa ba, to a samu kaso mai yawa na rayuwarmu ya zamanto Alƙur'ani ne. Yin haka zai sa rayuwarmu ta yi albarka, sannan mu cika da imani, sannan idan muka shiga kabari mu yi kwanciyar kabari lafiya, sannan idan muka tashi ran tashin kiyama mu tashi cikin kwanciyar hankali, mu sami hisabi mai sauki, mu tsallaka siradi cikin sauki, sannan mu shiga gidan aljanna cikin rahama ta Ubangiji. Muna fata Allah mana ya ba mu daman yin hakan nan. So ba tare kasancewa akwai jama'a da yawa da za su yi jawabi, zan taƙaita a nan. Shi dai shugaban asibiti ya so a ce ya zo nan, amma sha'anin larura ta rayuwa bai samu daman zuwa nan ba. To amma dai yana tare da mu a cikin tunaninsa, yana ba da haɗin kai duk wani aiki da za a yi da ya shafi addini, yana ƙoƙari a cikinsa. Saboda haka muna fata Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi, ya kuma ba shi basira da ƙarfin hali na shugabantar wannan gida domin a cimma manufan da aka yi ta. Kuma mu da muke taimaka masa wajen aiki, Allah ya ba mu ikon taimaka masa har a kai ga cin nasara. To da wannan zan taƙaita, na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna godiya muƙaddashin shugaban asibiti. Yana cikin bayani mun ga shigowar malaminmu jagoran mu Malam Abdulkadir Musa Jumba da kuma ranka ya daɗe Babaji Shasalati, sannun ku da zuwa. Mai magana na gaba za mu gayyaci uban ƙasa Karobi, ranka ya daɗe.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن mika na amfani da matakin gaisuwa duka ba sai na kira suna ba kuma ina mana sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu abin da zan ce a wannan lokaci face godiya ga malam da arama malam Abubakar wanda suka bada lokacinsu tun daga farkon Ramadan har zuwa yanzu da muke cikin wannan masallaci namu na asibitin mai talin albarka. Malam mun gode kwarai da gaske bisa shayar da mu ilimi da kuma nuna mana abubuwa da yawa ta kasar da mu akan abin da ya dace da addinin musulunci. Na mana albushir kamar yadda muke taruwa a mazaunin mu na matasa a majalisi da yawa, shi Azumi makaranta ce da take koyar da mu abubuwa da dama wanda idan ka duba cikin Alkur'ani gaba daya dukkanin wanda Allah ya alƙawarin zai sa su a cikin aljanna to Azumi yana karantar da mu wannan hanyoyin. In ka shiga cikin suratul Baqara Allah ta'ala da yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin to allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. To Azumi mutane da yawa sun tabbatar da cewa Azumi wa rahama ne kuma Azumi ya yi daga cikin abin da Allah ya faranta mana daga gaibu ne. Mutane da yawa sun koyi kyauta, sun koyi sadaka, sun koyi zumunci a cikin wannan azumi. To muna fata za mu daure da wannan abu domin Ubangijin da yake cikin Al-Muharram shi ne yake cikin Zulkida. Kar mu ce kawai azumi duk mun tattare mazanmu da matanmu kullum muna jiran sallah ta zo waɗansu ma muna ta kokowa da su a sahun gaba, amma abin mamaki sai kaga bayan azumi ta kyar sahu ɗaya ko biyu yake cika a masallatai ba ma na ma'aikata ba har na kamsu salawatu na angoyi. To muna fata muna kira ga al'ummarmu da mu sake daurewa kamar yadda matasanmu na wannan zamani muka himmatu da karatun Alkur'ani, muka himmatu da zuwa majalisin malama ba ma gajiyawa. To mu yi amfani da abin da muke samu a gurin malaman nan shine abin da zai kai mu ga tsira. Daga ƙarshe muna addu'a wayannan fitintunu da suke faruwa a duniya Ubangiji Allah ya ba musulunci galaba. Abubuwan da suke faruwa Ubangiji Allah ya ba mu nasara, Allah ya taimaki musulunci akan kafirci da kuma kaskantar da kafirci akan musulunci. Dukkaninmu muna da bukatunmu na alkhairi Ubangiji Allah ya biya mana. Matasanmu da suka shiga cikin wani yanayi daga maza zuwa mata namu ne muna son su, muna kaunar su, muna fatan Ubangiji Allah shirye mana da su ya shiga mu gabaki daya. Allah Ubangiji ya dafa mana jiha da muke nema ta katagun Ubangiji Allah ya tabbatar mana cewa gabaninmu tun daga kan mai martaba sarkin katagun zuwa ƙasa Allah Ubangiji ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Ubangiji Allah ya ba mu iko yi musu biyayya, su kuma Allah ya ba su iko imani adalci, mu kuma Ubangiji Allah ya ba mu yi adalci a ƙasa da mu, su kuma Allah ya ba su iko imani biyayya. Subhanallahu wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dan kirabi muna godiya da wannan jawabi mai ratsa jiki ba tare da bata lokaci ba a gurguje, kuma zamu gayyaci malamin malam Abdulkadir Sani Jumba ya dan ba mu brief background akan ayyukan da iman take gudanarwa kama daga wannan tafsirin iftar da yan abubuwa dai da ba su sawaka ba. Malam bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayyuka na iman kamar duk wata kungiya ta musulunci ne, sai dai mu ce akwai wani abin da yake banta da ita. Abinda kuma da na so na yi ishara zuwa gare shi shine asalin kungiyar da kuma ci gaban da Allah ya mata. Na farko, wannan kungiya da wannan tunani nata na haɗa kan ma'aikatan lafiya musulmai da kuma
kwadaitar da su irin gudunmawa da za su bai wa musulunci da musulmai, da kuma yin amfani da ilimi da basira da Allah ya musu wajen kiran mutane zuwa ga addini da kyautatawa cikin al'amura. Wannan shi ne mafi muhimmanci abin da ya sa. Sannan su karan kansu masu aikin jinya, kullum su san cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne mai kowa mai komai. Duk inda Allah ya ajiye su da irin ƙoƙarin da suke da shi da basirarsu, kada su manta Allah kullum a cikin ayyukansu. Ya zamto kullum suna yawaita ambaton Allah da neman taimakonsa. Don akwai mutanen da idan Allah ya musu ƙarfi ko na wadata ko na mulki, sai su dinga jin cewa to duk abin da suke nema ko ya kasance zai iya kasancewa, saboda suna da kaza, suna da kuɗi. Amma in Allah bai ga dama ba, baya yiwuwa. Don haka mai tiyata, ƙwararren likita wanda yake yin tiyata, idan rana ta ɓaci sai kaga yana neman taimakon wani wanda bai kai shi ƙwarewa ba a ɓangaren. Shi ɗin ne zai zo a dalilinsa, kuma Allah zai sa a ceci wancan rai ɗin. Amma shi ɗin rannan dabara nasa ta ƙare, saboda haka mutum yana neman taimakon Allah a duk abin da zai yi a gaba. Abin da zai ba mu mamaki da wannan ƙungiya, kafin mu kafa ta a Najeriya, Amerika da suke damun duniya yau suke faɗa da musulunci, to tun 1967 suke da irin su MSS, amma su a wajensu MSA, Muslim Student Association. To likitoci musulmai a cikinsu suka ce, to bari mu ɗauki wani reshe na wannan ƙungiya na ɗalibai, mu kafa abin da zai kawo wa ‘yan uwa musulmi ɗauki a ɓangarenmu na ma’aikatan lafiya. To shi ne a 1967, yau wajen kusan shekara 60 kenan, sai suka kafa IMA, babu ‘yan a ƙarshe, Islamic Medical Association of United States and Canada, 1967. Daga tafiya ta yi tafiya suka ci gaba, sai suka maida ita IMANA, Islamic Medical Association of North America. To wannan suna IMANA, duk ayyukan da kuka ga iman suke yi na fita zuwa ƙauyuka kai ɗauki wa mutanen da suke buƙatan ɗauki da waye, wallahi mutanen nan su suka fara. To mu kuma mutanenmu masu wannan tunani da hangen nesa, a 1988 a medical team a aikin hajji da suka je ƙasar Saudiya, sai suka ce to ya kamata mu ma fa tunaninmu ya canza. Ma'aikatan jinyan na likitoci, nurses, lab scientists, radiographers, physiotherapists, pharmacists, ya kamata mu samar da wata ƙungiya da abin da Allah ya bamu mu ciyar da addininmu mu ta wannan ɓangaren. To shi ne sai suka yi meeting na farko suna zaman Mina, bayan an gama ayyuka su ana ayyukan kwanaki uku na jifa na wannan shekara. To anan suka zo da wannan, sai suka ce to mu kuma sai mu sa wata mu IMAN, Islam Medical Association of Nigeria. To wannan shi ne abin da ya kawo mana IMAN a 1998. Kuma abin da zai ba ku mamaki, duk wata ƙungiya ta musulunci mai ƙoƙari a yau, tushenta Yorubawa ne. Wallahi tushenta Yorubawa ne. So Professor Abdul Fattah Biola Mabajide yana cikin wannan tafiya, shi ne aka ɗora shi shugaba na farko 1998, har sai dai wajen shekara wajen 15, na jin sai wajen 2003. To sannan wanda ya masa sakatare ya karɓa, Professor Abdu Agui, ya yi shi kuma mutumin Kaduna ne, shi wancan daga Lagos yake. Sannan aka samu mutum na uku, Professor kafin shi, sannan sai wannan bawan Allah da Allah ya masa rasuwa na Naija, Dr. Ibrahim Sule, Allah ya gafarta masa, sai biyo baya. Sannan daga nan kuma sai Dr. Salisu, mutumin Jigawa State, sai professor da yake shugabancin ta a yau. To Allah da ikonsa ya sanya alkhairi da albarka. Taronsu na farko da suka yi mutane 30 ne a duk Najeriya da suka haɗu, taro na farko a Maiduguri a 1991, domin su samu takardu da halartar ma'aikata wanda zai ba su dama su yi rijista da CAC, Characters Affairs Commission a Nigeria. Bayan wannan ne Allah ya ba su dama suka tattara waɗannan littattafan tasu da takardunsu, aka musu rijista a July a 1994. Muna da lamba mai 7926, wannan shi ne lambar mu a Characters Affairs Commission na IMA. da wannan ayyuka namu kamar da aka ce in fadi abinda kuka sani ne duka sai dai akwai abinda jama'a ba su sani ba ma'aikatan da suke aiki a asibiti mu member ne da ake muke karkashin wani kashi da ake ce mana ordinary members sannan akwai associate shine ƴan uwa musulmi wanda su ba ma'aikatan jinya bane kuma ba a asibiti suke aiki ba suke sha'awan su jona wannan kungiyar to shugabannin da suke rike da kungiyar suna iya ba su membership da ake kira associate sannan duk dalibin da yake karatu likitanci ko nursing ko life science ko waye a jami'o'i da college dukkan su su ma suna da nasu membership a karkashin student membership sannan muna da honorary member shine wanda yayi aiki ya sadaukar yayi wa kungiyar hidima misali yanzu zamu iya bawa wani list na magungunan da muke so da kayan aiki wanda za a je a yi tiyata wa mutane 100 ko na ido ko na wani abu hakan nan a wani kauye idan irin waɗannan mutane masu taimakawa da dukiyar su ko ba likitoci bane ko ba komai bane akan ba su honorary membership domin karrama su saboda ayyukan da suka yi suka tallafa wa wannan kungiya sannan akwai wanda yake aiki a bangaren lafiya amma ba a cikin iyakan Najeriya yake ba yana waje so akan bashi shi kuma nasu membership din a karkashin overseas membership to haka al'amuran suke kuma ayyukan mu a cikin gida dai in muna gida abin da ya shafi da'awa da karantarwa wanda su malam Bello suka dauke mana Allah ya saka musu da alkhairi amin saboda idan kana jinyan gangan jiki kawai ba ka yi wa zuciya jinya to za a samu matsala dan adam idan zuciya ba ta da kyau to ya zama shirme don haka dole malamai mu zauna a gaban su su yi mana da'awa su karanta Allah kuma ya saka da alkhairi ayyukan mu na waje kuma na jin kai da gudumawa bai wannan dai ayyuka ne na jinya in an fita raba magani ayyuka har da tiyata wanda zai yi ayi a waje wanda kuma ya gagara akan ce to mutumin ya da ya biyo mu ya zo asibiti Allah ya samu dace Allah ya saka wa malam da adarama da abokan aikin mu na masallacin nan wanda dare da rana muna tare da su suna taimaka mana cikin al'amura da suke gudana Allah ya saka wa kowa da alkhairi malam Allah ya maida shi gida lafiya kamar yadda kuma kowa ya shigo wannan wuri Allah ya maida kowannen mu lafiya Allah ya saka da alkhairi in uridu illa al-islah mastata'tu ma tufiki illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaikum wa
alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi duba da yanayin kurewar lokaci zamu dan tsaya da comment daga wurin manyan bakin mu ba wai dan ba su da abun fada bane ba tare da wannan lokaci ba insha Allah zamu gayyaci wakilin mai gaya mai aiki Amir Malam Mustafa ya ba mu jawabin godiya
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dukan godiya da tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana domin rufe wannan tafsir da aka dauki dogon kwanaki daga ranar farko har zuwa 25 ana fama da shi malam muna godiya a madadin shi Amir wanda ya so a ce yana wannan waje amma yanayi na rayuwa ya lanyi tafiya kuma Allah ya sa ya ainihin dawo a kan lokaci ba sai ya sabi isowa ainihin wajen ba to amma dai ya ce a miƙa godiyarsa ga ainihin shi Dr. Bello wanda zai muna godiya a madadin iman da kai da harama muna godiya sosai ba ainihin maganar ma tafsir kawai ba Dr. Bello yana gudanar mana da ainihin ta'lim da ainihin karatu ainihin wannan masallaci kusan tun lokacin da Malam Abubakar Giyade ya ainihin koma ainihin babban masallaci na kasuwar Kaji kusan Malam Bello ya mai mana gurbin wannan ainihin gabbin malam muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara ilimi mai albarka abu na biyu ya umurce ni akan mu miƙa godiya ma ainihin management na asibiti domin kamar yadda mutane suka sani cewa nan fa asibiti amma duk da asibiti ne wallahi iman ba abin da za ta ce duk abin da muke so a mana sai dai mu yi godiya so da madadin Amir ya ce a miƙa ainihin shugaban asibiti godiya, Allah ya saka da alkhairi, kuma muna godiya sosai dukkansu members ɗinmu ne. Mu aka ɗora mana nauyin cewa mu ɗan jagoranci abin da ɗan wani lokaci, to amma kuma suna mana duk abin da muka nema. In dai iman da ta yi activity waje ne, abin hawa ne, taimako ne, duk abin da muka nema alhamdulillahi babu laifi gaskiya ana samun sa daga gunsu. Don haka muna miƙa godiya, Allah ya saka da alkhairi. Members ɗinmu wanda suke mana ainihin ɗawainiya a wannan masallaci dare da rana, always kaga samun cleanliness ne na bakon sana'a, bacin wani abu ne da su yi reporting a ainihin su most committee, kamar yadda kuka san iman tana da ainihin committee kala-kala-kala. To akwai wanda suke most committee, an da most committee ɗin, akwai kuma wanda suke ɗawainiyan cikin masallaci. So Amir ya ce lallai-lallai a miƙa muku godiya, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Sai kuma masu media su ma haka ne, kusan koyaushe inda malam zai yi karatu, ko da ainihin noman ta'alim ɗin ne, ana samun wanda suke zuwa suna ɗauka, ana ta yaɗa shi, wannan aikin lada ne, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sannan sauran jama'a da suke zuwa suke ainihin sauraron karatu ɗin, suna ƙara mana ainihin ƙarfin gwiwa, suna ƙara wa malam ainihin ƙarfin gwiwa, domin duk yanda za a yi ɗin, idan malam zai zo shi bai samu kowa ba, to aikinsa ne ya riga ya saba, zai zo ya yi ɗin, to amma ba zai samu ƙarfin gwiwan yi ba. So Allah ya saka wa kowa da alkhairi, muna godiya sosai, Allah ya saka da kowa da alkhairi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk.
Ya Amir, muna godiya da wannan jawabin godiya da ka isar mana. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa abin magana ga mai gayya mai aiki, Sheshin malamin Addaktur Bello Ahmad Musa, da ya kwashe tsawon kwana 25 yana kwankwada mana ilimi. Ya shek mun fa'idanci sosai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa mizanin hasanat, Allah ya ƙara lafiya da ƙwarin gwiwa da ci gaba da wannan aikin alkhairi da ake mana. Sannan Allah rahma mai ziga, ko ake cewa ko menene, sai da shi malam zai bayani. Allah rahma, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara ƙarfin hadda. Ba tare da ɓata lokaci ba, Dakta Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muna jinjina da godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta 25 ga watan Ramadan. ‘Yan uwa, dukkan ni'ima Ubangiji ya mana. Ubangiji ya nuna mana wannan wata mai girma na Ramadana. Muna cikin rayayyu, akwai wanda bare yanzu muna tare da su, amma bana suna ƙarƙashin ƙasa. Mu Ubangiji sai bar mu da numfashinmu, ya bar mu da rayuwarmu, har muka kawo wannan wata mai alfarma. ‘Yan uwa, wannan ni'ima ce mai girma. Baya ga haka, bayan wannan rayuwa da Ubangiji ya ara mana, ya sanya mu cikin masu ƙoshin lafiya, wani ya halarci watan amma ba zai iya ibada ba, ba zai iya azumi ba, ba zai iya tsayuwar dare ba, amma mu duk Ubangiji ya bamu wannan damar. Za a yi azumi tare da kai, a halarci gurin tafsiri tare da kai, a zauna har ƙarfe 10:30 kusan 11 saura, a tashi gobe ma ka dawo, jibi ma kana nan, gata ma kana nan, duka wannan aiki ne na lafiya. Da ba lafiya da ba za ka iya zuwa ba. Wani yana can a kwance a gadon asibiti, sai an ɗaga an kwantar, wani ma bai san inda kansa yake. Amma mu Allah maɗaukacin sarki mana ni'ima ta lafiya. Sannan kuma uwa uba ya sanya mu cikin musulmi, domin akwai da yawa wanda ka san su, wasu ma makwabtanka ne, ta yi wasu ma danginka ne, amma ba musulmai ba ne. Azumin nan da muka yi duk su ba su yi ba. Yadda kake halartar gurin tafsiri su ba su yi ba. A yi tsayuwar dare da kai ba su yi ba. Amma kai sai Allah ya zaɓe ka, ya sanya ka musulmi, ya baka wannan lafiyar da kake kai kawo cikin ta, baya ga haka kuma ya barka da rayuwarka. To ɗan uwa, wannan ni'imar muna kallanta, muna jinjinata, muna kimantata, Ubangijin da ya bamu wannan lafiyar da rayuwar kuma ya sa mu cikin musulmi, ya Ubangiji mun gode maka. Tun daga farkon Ramadana ɗaya ga wata har kawo yau 25, bisa ga yalwar rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, majalisin nan ba a yi fashin karatun tafsiri. Wannan ma 'yan uwa ni'ima ce, ba wayonmu ba ne, ba iyawanmu ba ne, ba dabararmu ba ce, taufiki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya cancanci mu jinjina masa, mu gode masa. Wallahi inda Ubangiji bai ga dama ba, ba za mu iya ba. Ko muna so ba za mu iya ba, ko muna sha'awa ba za mu iya ba. Ubangiji mun gode maka bisa ga wannan ni'imar da ka mana. Ba za mu iya amfani da kalmomi wajen jinjina da godiya wa Ubangiji kamar yadda shi ya jinjina wa kansa kuma ya gode wa kansa. Duk yanda za mu gode maka Ubangiji da jinjina da kirari da yabo da za mu maka, ba za mu iya yi kamar yadda ka yi wa kanka. Ya Ubangiji mun gode maka bisa ga wannan gagaruman ni'ima da ka mana. Duk wani abu da ya faru ya kasantu duka taufiki ne na Ubangiji, muna godiya wa Ubangiji. Wannan ita ce mafi girman godiya. Sai na biyu, za mu yi godiya wa hukumar wannan asibiti, domin wannan shekara na hudu kenan muna gabatar da tafsiri a majalisin nan, kuma ba iya tafsirin ba kamar yadda Malam Mustapha Abubakar da ya gabata, Allah ya saka masa da alkhairi, ya ambata muna karatun sati-sati, kusan shi ɗin ma za mu iya cewa shekara hudu har da ɗori. Amma ba mu taɓa ganin akasi ko tseko ko tangarɗa daga hukumar wannan asibiti. Kenan wannan na nuna cikakkiyar goyon bayansu dangane da karatuttuka da ake gabatarwa a wannan majalisi da ke cikin wannan asibiti tsulum. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya karɓi wannan aiki nasu. Allah ya nauyaya musu mizaninsu da shi. Allah ya sanya shi cikin sabubban shigansu aljanna. Ba zan tsawaita da yawa ba, ‘yan uwa, zan yi jinjina da godiya wa masarautar Katagu, domin a masarautar ne muke gabatar da wannan karatu. Kamar da yanda na yi bayani a baya, kusan shekara hudu kenan, amma ba mu taɓa jin wani labari wanda rai zai so su ba mara daɗi a kan majalis da muke gabatarwa daga masarautar Katagu. Wannan kuma shi ma na nuna mana goyon baya da wannan masarauta ta bamu wajen gabatar da wannan karatuttuka da ake. Alama na nuna masarautar tana jin daɗin yadda ake wayar da kawunan al'umma dangane da addininsu na musulunci. To za mu yi jinjina da godiya wa masarautar Katagu, musamman shi mai martaba Alhaji Dr. Umar Faruk, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka da kuma nisan kwana. Muna jinjina, muna godiya da waɗanda suke tare da shi, iyayen ƙasa, wajen gudanar da jagoranci na al'umma. Allah ya tallafa musu, Allah ya shiga cikin al'amarinsu, Allah ya albarkaci rayuwarsu, Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Sai ƙungiyar imani, ita ma ba za mu mance da ita ba wajen gabatar da godiya. Kusan za mu iya cewa wannan majalisi da ake gabatarwa ita ce ta ƙirƙire shi, kuma yana gudana ne ƙarƙashin kulawarta. saboda haka za mu yi mata addu'a ta fatan alkhairi. Allah ya taimake ta, Allah ya albarkace ta, Allah ya shiga cikin lamarinta, nagartattun ayyukanta Allah ya karba, kurakuranta Allah mata afuwa. Tabbas su ma sun cancanci a jinjina musu, a musu godiya, kuma jagororinsu gwargwadon ikonsu suna kwatantawa. Allah ya taimake su, Allah ya karɓa musu. Sannan kuma bayan wannan gidan rediyo na FM Azare, DRC FM Azare, su ma za mu musu jinjina da godiya ta yadda suka yi ta ƙoƙarin yaɗa wannan karantarwar da muka yi ta yi, musamman na tafsirin nan, tsawon kwanaki 24 ba tare da an samu tsaiko ba, ba tare da an samu tangarɗa ba. Yadda muka gabatar haka za su watsa shi ba tare da sun yi editing ko sun cire wani guri ko sun ƙara wani abu ba. Wannan duka amana ce wadda su ma sun cancanci mu musu godiya, kuma mu musu addu'a na fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya karɓi wannan ayyuka naku da kuka yi cikin wannan wata, kuma ba ma iya cikin Ramadana ba, suna yaɗa karatuttukan mu har wajen Ramadana, wanda muke na mako-mako, wanda muke a wannan majalisi, da majalisin da muke gabatarwa a GRA masallacin kofar gidan Dr. Muktar Anda Ali. Mako-mako gidan rediyo suna yaɗa karatuttukan da muke yi, kuma al'umma alhamdulillahi ana amfana. To Allah ya saka musu da alkhairi, ya mana tarayya da su cikin ladan. Ba zan mance da masu mana hidima a majalisin ba, kullun gabanin mu zo mu fara karatu za ka ga an shirya majalisin, an fito da ababen zama, abubuwan ɗauka da za a ɗauka a yaɗa karatun an shirya su, ana jira mu ƙara su a fara karatu. Sannan in mun ƙare karatu su tattara abubuwan da kuma kula da majalisin gaba ɗaya, wajen kawo mana ruwan sha da masu halatta gaba ɗaya. Su ma waɗannan bayin Allah ba zan mance da su ba cikin addu'a ta fatan alkhairi da godiya da kuma jinjina. Suna nan da yawa, ba za mu iya ƙididdige adadinsu ba. Akwai irin su Shehu ɗan ƙasa, su Malam Bala Ladan, su Malam Isa Ladan, su Malam Ibrahim Ladan, su Malam Wadata, su Alan Gubura da sauransu, suna da yawa. Ba zan iya iyakance su a ɗan waɗannan ‘yan daƙiƙoƙi ba, amma dai wannan ishara ce wacce ta ishi mai zurfin tunani. Sannan kuma ‘yan uwa masu halatta, ɓangaren maza da mata, muna alfahari da ku. Haƙiƙa kun ƙarfafe mu, kun ba mu ƙarfin gwiwa, musamman a wannan shekarar. Domin yadda muka kula da halartar mutane shekarar nan ya ɗare shekarun baya, to wannan yana ƙara ƙarfafawa mai karantarwa gwiwa ya ji cewa abubuwan da yake zuwa ya yi ana amfana da shi. To ‘yan uwa, Allah mana tarayya da ku cikin ladan. Halartar wannan tafsiri da kuka yi ta yi tsawon waɗannan kwanaki, ina roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karɓa mu, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanku a wannan wata mai alfarma.
Amin ya Allah.
Ya sanya shi ya zama sababin shiganku aljanna.
Amin.
Ɓangaren maza. Ɓangaren mata, bayan na muku jinjina kuma ina ba ku haƙuri. Ranan na haura wa mata. Na haura musu, na caccace su yadda ya kamata, ashe bayin Allah ba laifinsu ba ne. Kuma sai daga baya da na koma na zauna, sai na ce, to ya aka yi na yi wa bayin Allah nan haka? Mun zo mun zauna mun fara karatu, sai muka ji hayaniya ya ruɗe a ɓangaren mata. Muka ɗan ja hankali cewa ana ɗauke hankalinmu a saurara mana, kamar wadda ka ce ku ci gaba. Abun ma sai ya ninka farko, to anan sai na harzuka gaskiya, na fusata, na yi nasiha sosai da ayoyi da jan hankali kuma na nuna ɓacin rai. Wa ‘yan uwa sun kula da haka sai aka shiga a ga me ke faruwa. Da aka shiga sai aka ga bayin Allah nan ba laifinsu ba. Kuma sai da na koma na zauna na ce to ai ni din ma da ya kamata in kula ba laifinsu ba ne. Me yasa? Ai tun a farkon Ramadana har zuwa wannan lokaci ba su taɓa irin wannan ba. To ai da ya kamata a kula cewar akwai wani matsala ko akwai wani abu dai da ke faruwa wanda kuma zai iya yiwuwa ba laifinsu ba ne. To bayanin da ya zo min daga baya shi ne ma’aikata ne suka zo wanda za su yi aikin banɗakai na matan. To sai suka nema ga matan su fita. Matan kuma suka ce to in sun fita ina za su yi. Su da suka zo sauraron tafsiri. To anan ne aka samu matsala. Wannan yadda bayanin ya iso ni kenan. To anan gaskiya na jinjina wa bayin Allah nan matan kenan. Ta fuska ta farko. Fuska ta biyu kuma ma'aikatan nan sai na ga ba su kyauta ba. A cikin awa 23 ko awa 24 ku rasa yaushe za ku zo ku yi aikin gyaran banɗaki sai lokacin tafsiri awa 1 rak. Ba za ku iya ba mu alfarmarsa ba. Wannan abu ya ban mamaki kwarai da gaske ‘yan uwa. Kuma a bisa tsammani duk da dai ban sani ba. Ma’aikatan da suka zo aikin na san musulmai ne. Musulmai ne. Ƙur'anin ne ba shi da ƙima a gurinku. Ko masallacin ko kuma watan da ake ciki kuma a goman ƙarshen nan. Ni da kaina da na koma sai ina ta nazarin abu. Abun kuma sai yake ban mamaki. To abu na farko mata ku yi haƙuri. Na yadda na dira a kanku. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah muku albarka.
Amin.
Su kuma waɗannan ma’aikata daina musu addu’an Allah shiryar da su. Saboda abin da suka yi bai dace ba. Abin da suka yi bai dace ba. Mata bayin Allah sun halarci masallacin Allah don su saurari tafsiri ku zo ku ce su fita. Kuna ga kun kyauta? Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tamna'u ima'allahi masajidallahi. Kar ku hana bayin Allah zama a masallacin Allah. Su yi sallah su saurari karatu. Su kuma sun zo a kan aikinsu da za su yi suna nema su hana su. Abin sai bai mun ba. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man azlamu min man mana'a masajidallahi an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. A ƙarshe ce ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi. Wannan ita ce uqubar wanda zai zo yana ƙoƙarin kauda bawan Allah wajen amfana da masallaci. Bisa ga aikinsu da za su iya samun wata awar ba wannan awar da ake tafsirin ba. Misali an ƙare tafsiri za su iya zuwa su yi aikinsu. Gobe da safe za su iya zuwa su yi aikinsu. Da rana za su iya zuwa su yi aikinsu. Da yamma za su iya zuwa su yi aikinsu. Me yasa dole sai lokacin da ake tafsiri? Wannan abu bai mun ba, kwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi. Babu wanda ya fi zalunci kamar wanda ya hana masallacin Allah an yudhkara fi hasmuhu a ambaci sunansa a ciki. Wa sa'a fi kharabiha yayi kaika wajen rusa masallacin Allah ba wai rusawa a ɗauki guduma a ɗauki arda'a a ɗauki diga a rusa ba. Rusawa wajen hana ambacin Allah ciki. Wajen hana karantarwa ciki. Wajen hana sauraro ciki. Malamai duk sun fassara shi da rusa masallacin Allah. Wannan ga bai kamata musulmi ya yi irin wannan ɗabi'ar ba. Kuma Alƙur'ani ake karantawa. Bayin Allah nan Alƙur'ani suke sauraro. Kuma ana fata su shiryu da shi. Ku ce su fita. Saboda za ku yi aiki. Kuna fata bayin Allah nan kar gaba su sake irin wannan. Allah shiryar da su. Abin da suka yi ba daidai ba ne. To wannan abin shi ne ya rikita masallacin. Majalisin namu ya ruɗe gaba ɗaya. Tsakani da Allah mai hankali ya kamata yi wannan. To su kan sai dai mu musu fatan shiriya. Ba za mu musu godiya ba. Kamar yadda muke yi wa sauran jama'a godiya. Sannan kuma ba za mu musu addu'a ta alkhairi ba, dai mu musu addu'a ta Allah ya shiryar da su. In Allah ya shiryar da su gaba, sai mu kuma mu sanya su cikin addu'o'inmu na alkhairi. Mata Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma ina ba ku haƙuri bisa ga diran da na muku. A ranar da ta gabata wallahi wani yake ce mun kai ashe haka matan nan suke da yawa cikin waɗanda suka je suka kai kwalala. Yace shi bai dauka mata suna halartar majalisin nan haka ba. Abun ya bashi mamaki, kuma wai a hakan ake kokarin fitar da su saboda wai za a yi aiki. Abun kwarai da gaske bai yi mun dadi ba. Ma'aikatan nan abinda kuka yi tabbas kun yi kuskure, kuma ba wani ba, kun yi kuskure wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda na nanata cikin awanni 24 ku rasa awar da za ku zo ku yi aiki sai lokacin da ake tafsiri. Bayan Allah suna zaune suna sauraron tafsiri cikin watan Ramadana, watan Ramadana ma kwanaki 10 da ake so bawa ya ƙara zage dantse wajen aikata aikin alkhairi, ko kuma kuna so ku kawo tasgaro da cikas, Allah ya shigar da su. Masu gadi na wannan asibiti, gaskiya kuma ina muku jinjina, wallahi muna ganin goyon baya da haɗin kai gurin bayin Allah. Allah ya taimake su, Allah ya shiga cikin lamarinsu, Allah ya albarkaci rayuwarsu, Allah ya saka muku da alkhairi bisa ga wannan nagarta taku. Ɗan uwa wanda suka ziyarce mu a yau suna da yawa kwarai da gaske, kuma ina muku maraba, kuma ina muku fata ta alkhairi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo ku wannan majalisi namu cikin lumana, cikin halin lafiya. Ina roƙon Allah mai da ku gidajenku lafiya.
Amin ya Allah.
Akwai uban ƙasa wanda ya gabatar da jawabi, wanda kuma duk shekara muna tare da shi a nan, Alhaji Abdulkadir Ali Shira Karofin Katagu. Wannan bawan Allah yana son addini, Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka.
Amin ya Allah.
Allah ya taimake shi cikin lamuransa.
Amin.
Yanda yake shiga cikin harkokin addini, Allah ya shiga cikin harkokinsa.
Amin.
Sannan akwai wakilin shugaban wannan asibiti, Dr. Awwal Muhammad Awwal, shi ma ya gabatar da jawabi, shi ma muna masa maraba, kuma muna masa addu'a ta fatan alkhairi. Sannan akwai Abdullahi Baffa Shirama
Shalumma,
Abdulkadir Baffa Shalumma, shi ma yana cikin manyan bakinmu da suka samu halartar wannan majalisi namu na rufe wannan tafsiri, shi ma muna masa maraba, muna kuma mika godiya. Akwai Alhaji Abbati Ya'u Sarkin Dawaki, shi ma muna masa maraba, muna godiya, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Akwai Alhaji Ɗanladi mai kayan abinci tare da abokinsa Alhaji Adamu, su ma duka sun amsa gayyatar mu, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Ga mai anguwa Jibril, shi ma Allah ya kawo shi, shi ma muna tare da shi shekaru aru-aru baya, dukkan majalisinmu galibi za ka ga da shi ake farawa, da shi ake karewa, shi ma muna masa addu'a ta fatan alkhairi, Allah ya ƙarawa rayuwa albarka. Sannan akwai Malam Tata abokin tafiya na, shi ma da shi ma muka zo wannan majalisi, Allah ya saka da alkhairi. Malam Abdulkadir Musa Jumba, shi ma duka majalis da muke gabatarwa a nan na Ramadana da wajen Ramadana duk da shi muke yi, duka ina yi muku maraba sannunku da zuwa. A cikin mahalatta akwai waɗanda da ya kamata mu ambaci sunansu, amma suna da yawa, lokaci ba zai bamu dama ba. ‘Yan uwa, Allah ya karɓa mana wannan gagarumin aiki. Alaramma karkace na mance da kai. Majalisin naka ne alaramma nan, wato Allah ya masa baiwa. Wallahi yana da ƙarfin hadda, na shaida haka. Alaramma Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Duk ayar da za ka nema, alaramma zai kawo maka ita. In ta ƙasa ma ka kawo masa, zai ɗauko maka ita tun daga farko, tiryan-tiryan, sai ya kai aya ya dire. Gaskiya na ji daɗin tafsiri da kai alaramma da amarya gaba ɗaya. Allah ya sanya albarka. Masu ɗaukan wannan karantarwar namu su yaɗa shi, kusan zan iya cewa tare da su muka yi, saboda Allah ya san iya adadin mutanen da ke amfana da wannan tafsiri da muka gabatar. Wasu lokatai mukan samu kiraye-kiraye na wasu wayoyi wanda ba mu san da su ba, ba mu da alaka da su, wani ma ba nan cikin garin Azare ba. Su yi tambayoyi bisa ga wani abu da ya shige musu duhu, wani abu da bai fito musu ba, kuma duka a yaɗa wanda suke ne. Muka fuskanci waɗannan kira na waya ɗin, wannan alama ce da take nuna yadda karantarwar ya yi faɗi ba iya cikin garin Azare ko kuma yankin Katagun ba kawai. To Allah ya saka muku da alkhairi. Ga sunan su biyu duka. Ala Abdul Malik shi ne asalin mai ɗauka ya yaɗa, to kuma bayan ya yi tafiya Salim yaya Azare ya karɓe shi. Sai zamanto dai duka majalis ɗin namu tun daga ranar farko har kawo yau ba a samu tseko ba wajen ɗaukan karatun a yaɗa shi, ko kuma a tura wa gidan rediyo su ma su yaɗa shi. To kuma ina muku addu'a ta fatan alkhairi, Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka.
Amin.
Wannan gagarumin aiki naku Allah ya karɓa muku, Allah ya mana tarayya da ku a cikin ladan.
Amin.
Malam Lamara abokin tafiya na, kai ma ba zan mance da kai ba. Zan maka addu'a ta fatan alkhairi, Allah ya albarkaci rayuwarka.
Amin.
Allah ya albarkaci rayuwar zurriyarka.
Amin.
Allah ya taimake ka cikin lamuranka gaba daya.
Amin.
Sannan kuma mun samu ƴan uwa da suka taimaka, sawa'un a wannan majalisi ko kuma abubuwa da muke gabatarwa na abin da ya shafi ciyar da ƴan uwanmu da suke gidan kaso, ko kuma tufafi da aka yi na marayu, su ma suna da yawa. Akwai Alhaji Abdullahi Babaji, wannan bawan Allah, duk wani taimako da ake nema a wannan majalisi da kuma wannan foundation namu, gaskiya babu wanda ya kai shi gudumawa mai tsoka. Domin a bana ma ya yi gudunmawa wacce take ta gani ta faɗa, wadda hakan ya sa da yawa daga cikin iyayen marayu sun yi dariya, kuma su ma karan kansu marayun sun yi dariya, kamar yadda ake ba da labari da jinjina da kuma godiya wacce take ta musamman. Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan a ɓangaren mata akwai wacce take dafawa su ƴan uwa da suke gidan kaso abinci, matar Malam Muhammadu, wanda shi ma majalisinmu nan da shi muke kullum, har yau ma muna tare da shi. Iyalinsa ita ce take dafa abinci wa tsararrun nan, ta ma samu ɗan rauni a hannu.
Kuma tun ba wannan shekarar ba, ba da gara wacce ta take ta wannan hidima da wannan tawaliya Allah saka maka da alheri Allah ba ta da jinin gaba amin sanan da kaga wannan addu'a da zuwa da Isra'ila dan uwa bazan tsawarta da yawa ba ina ga zan dasa aya wa man kafa idan na rarraba wani abu man na ga alama sakatar na abki a lalle a kai ko mu on daga musulmi malam Muhammad ya shi ma ya halatta kuma wanda suke kokarin bani da nan sai suka shafa su bayyana mun shi ba ana sanar da kai shi ma shi kara shi ma shi kara da shi ne wannan taro kuma yana halatta wannan bazan shi da to Allah ya tsara wa rayuwa albarka amin Allah ya shiga cikin al'ada amin ina ga ganin uwa ba za mu ba ta lokaci da yawa jime da cewa waɗannan kwanaki ana fita a je a yi sayuwar dare abu na ƙarshe da za mu ƙarfa da shi shine za mu addu'a wanda akwai bayan Allah da yawa da suke da bukatuwa zuwa ga addu'o'i za mu tawassuli da karatu tuka da muka yi tsawon kwanaki 25 a wannan majalisi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ke da matsala ko da ruwa cikin Ubangiji ta san matsalarsa ta san damuwarsa ta yayi musu majinyatan Ubangiji da ba su lafiya daga cikin masu halartar wannan majalisi akwai Malam Ahmad Oka yana fama da jinya wace kusan mata kai da baya iya yin sallah sai azumi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa na ɗaukaka ya ba shi lafiya
amin
yanzu haka kuma muna tare da shi a majalisin kuma kullum da shi muke majalisin da muke ci muke karewa jinyar da ta hana shi halarta ba to ya Allah albarkacin wannan nagarta ta sa Ubangiji ka dube shi da dube na rahama ka ba shi lafiya ka ba shi sauki na wannan jinyar tasu
amin
sannan akwai wata baiwa Allah wacce ita ma aka sanar mana cewa tsakanin Darajo da Kari da Nasau an rasa ta babu labari ta kuma muna roƙon Allah bayyana ta
amin
Allah ya fito da ita
amin
duk inda take Allah ya sa tana cikin halin lafiya
amin
Allah ya bayyana ta cikin koshin lafiya
amin
sannan a cikin yan uwa masu halartar wannan majalisi namu akwai bawan Allah da shi ma ya nemi a sa shi cikin addu'o'i wanda ya yi ta fama da gwagwarmaya da gidan haya yanzu kuma Allah mabukacin sarki ya gode masa ya mamaye ilinsa yana nema mu sanya shi cikin addu'o'in mu Allah ba shi iko Allah ba shi damar gina wannan fili nasa da ya mallaka
amin
Allah ba ka iko da damar gina wannan fili da Allah madaukakin sarki ya azurta ka da mallakar su sannan kuma akwai baiwa Allah cikin dan uwa mata wacce yar uwarta take lebo a yanzu haka ita ma ta nemi a sanya ta cikin addu'a wannan yar uwa ta ki Allah madaukakin sarki ya sauke ta lafiya
amin
sannan kuma akwai addu'o'i da suka kamata mu yi na musamman a wannan kasa ta musamman yankunan da ake fama da rashin aminci rashin tsaro yankin Maiduguri har yanzu dai muna jin labarai marasa dadi kuma gashi abun muma a nan jihar Bauchi ya shigo mana ta yankin Alkaleri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya mana maganin waɗannan tashe-tashen hankula
amin
wannan rashin zaman lafiya da rashin aminci Ubangiji ka kawo mana ƙarshen sa
amin
muna tawassuli da wannan karatuttuka da muka yi a wannan majalisi na tsawon kwanaki 25 wajen roƙonka ya Ubangiji ka kawo mana aminci cikin ƙasar mu gaba daya
amin
ya Allah ka wanzar da aminci a faɗin ƙasar mu gaba daya
amin
duk inda musulmi yake ya Ubangiji ka azurtar da shi da firgici da tashin
hankali amin
dukkan garuruwan musulmi Ubangiji ka kare su daga rashin zaman lafiya
amin
ka kare su daga rashin tsaro
amin
kare su daga rashin aminci
amin
ya ubangiji muna rakonka da sunayenka jawawa da sifofinka mafarkaka ka shiryar mana da mafarkan
amin
ya ubangiji ka shiryar mana da kan matan mu
amin
ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan kasa ta mu
amin
ka shiryar mana da shugaban mu
amin
sanya tausayi mu cikin zukatan
amin
ya ubangiji ka shiryar mana da 'yan siyasa